This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 2 ga watan Maris na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai.
To cikin labaran za a ji cewa shugaban Amurka ya karɓi bakuncin Prime Minister Italia George Meloni a fadar White House jiya Juma'a a daidai lokacin da ake fuskantar kalubalen yakin Gaza. Wani jirgin ruwa da ƴan tawayen Houthi na Yemen suka kai wahali a tekun Bahar Maliya ya nutse bayan shafa kwanaki yana shawagi a ruwa. Daga nan za a ji cewa kwamitin kare ƴan jaridu CPJ ya ce an sako ɗan jaridar Faransa Aton Galindo wanda aka tsare tsawon mako guda Addis Ababa babban birnin kasar Habasha.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin za ku ji cewa an kammala wani taron samar da zaman lafiya a kasashen Niger da Chad da Libya.
Tsakanin mu kowani ya yi wani abu annan ta sama wani ya ce Libis ya zamanto ku mai da mu kuma mun kowani ya yi zai wajen siyasa wurin mu kuma kuma mu samu mu gaya musu. Kwanciyar hankali shi ne mu abin da ya dame mu.
Sannan za ku ji tsokacin masana kan umarnin da hukumar sadarwa ta Najeriya NCC ta bayar na rufe layukan wayar da ba hada su da lambar ɗan ƙasa ta NIN ba bayan wa'adin da ta ɗibar musu ya cika.
Su hukumar sadarwa ta ƙasa NCC suna da ƴancinsu, ƴan ƙasa ma suna da ƴancinsu. Idan magana tana a kotu, muddin ba a samu umarnin kotu na a dakatar da abu kaza ba, to babu hujja na cewa don magana tana a kotu NCC za ta dakatar da ayyuka.
Bayan nan muna tafa da shirin a dawo lafiya da Baba Yakubu Makeri zai gabatar, to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya karɓi bakuncin Prime Minister Italia Giorgia Meloni a fadar White House jiya Juma'a a daidai lokacin da ake fuskantar kalubalen yakin Gaza da kuma ci gaba da goyon bayan kare Ukraine daga mamayar Rasha. Za mu tattauna batun gabas ta tsakiya da kuma abin takaici da ban tsoro da ya faru a arewacin Gaza. Za mu yi kokarin samar da agajin jin kai a can, in ji Biden a gaban manema labarai gabanin Ghana wasu da Meloni. Yayin da yake magana kan rahotannin harbin da sojin Isra'ila suka yi kan wani taron Falastinawa da ke yunkurin samun abinci daga cikin ayarin motocin agaji a birnin Gaza, inda fiye da mutane 100 suka rasa rayukansu. A wata tsawatarwa da ba kasafai aka fiye yi wa Isra'ila ba, Biden ya kira asarar rayukan da aka yi a matsayin abin takaici. Ya sha alwashin Amurka za ta ƙara tashi tsaye, sannan ya sanar da cewa Amurka za ta bi sahun sauran ƙasashe wajen jefa kayan agaji ta sama. A bisa kuskure ya kira Gaza da sunan Ukraine. Wani jirgin ruwa da ƴan tawayen Houthi na Yemen suka kai wahali a tekun Bahar Maliya ya nutse bayan shafa kwanaki yana shawagi a ruwa. Jirgin mai suna Rabi ma dai ya yi ta shawagi bayan harin da aka kai a watan Fabrairu. Wannan dai shi ne jirgin ruwa na farko da ƴan Houthi suka nutsar a cikin watannin da suka gabata na hare-haren da suke kaiwa kan jigilar kayayyaki a mashigar ruwan. Gwamnatin Yemen da kasashen duniya suka amince da ita da kuma jami'an sojin yankin sun tabbatar da nutsewar jirgin a ranar Asabar. Tuni jiragen ruwa da yawa sun daina bin wannan hanyar. Nutsewar na iya ƙara hana jirage bin hanyar da kuma ƙara farashin inshora kan jiragen ruwan da ke bin hanyar, wanda hakan ka iya haɓaka hawan farashin kayayyaki a duniya da kuma yin tasiri ga jigilar kayan agaji zuwa yankin. Akalla mutane 2 ne suka mutu yayin da wasu 8 suka samu raunuka bayan da wani jirgin Rasha mara matuki ya faɗo a wani wato katafaren gida da ke birnin Odessa da ke kudancin Ukraine a yau Asabar. Jama'a a Odessa sun ce an ciro mutum ɗaya da ransa daga baraguzan ginin wani gida. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa wani saƙo da ya wallafa a dandalinsa na sada zumunta na Telegram cewa gidaje 18 sun lalace. Rasha na ci gaba da yaƙar fararen hula ɗaya daga cikin jirage marasa matuƙa na abokan gaba ya afka wani gini a Odessa, inji shi. Zelensky ya sanar a jiya Juma'a shi da Prime Minister Holland Mark Rutte sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro da za ta bai wa Kiev tallafin dala biliyan 2.2 a wannan shekara. Zelensky ya sanar da cikakken shirin a shafukansa na sada zumunta bayan da shugabannin bisa Ghana tare da tattaunawa a birnin Kharkiv, birni na biyu mafi girma a ƙasar Ukraine da Rasha ke yawan kai hare-hare.
To lamba da Jimawa Sarfilu zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin mu. Kabilan Tubawa da Abzinawa da kuma Laraba da ke ƙasashen Chad da Libya da kuma Niger sun kammala taron zaman lafiya na kwanaki biyu nufin samu hanyoyin magance matsalolin tsaro da suka addabi yankunan su sakamakon yadda matsalar tsaron ke neman zaman ruwan dare a iyakokin ƙasashen. Ya sa hukumomi a Niger kiran taron na zaman lafiya domin tunkarar wannan matsalar ta yadda za su fahimtar da juna tsakanin ƙasashen uku. Taron da ya haɗa dukkan masu ruwa da tsaki da jami'an tsaro da wakilan al'umma da kuma kabilan da ke rayuwa a iyakokin ƙasashen. Daga Agadez ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana.
A wani mataki na neman zaman lafiya a Nijar, musamman a arewacin ƙasar da ke iyaka da ƙasashen Libya da Chad da kuma Algeria, hukumomin mulkin soja a Agadez sun gudanar da wani taron zaman lafiya inda suka tattauna da shugabannin al'ummomi na yankin a fannoni da dama, musamman irin gudunmawar da za su bayar wajen shawo kan matsalar tsaro da ake fuskanta a cikin yankuna da dama na ƙasar Nijar. Abubakar Jerome, magajin gari yankin Durku mai iyaka da ƙasar Libya, ya bayyana fatan su yi aiki tare da ƙasashen Libya da Chad wajen magance matsalar tsaro a
tsakanin Libya, Chad da har Algeria duka. Akwai masu yawo suna da kira babban dogoji, ana yin traffic, ana yin komi-da-komi. A bisa hanyar wannan duka ana yin tarbe-tarbe. Mun duba mun zama mun gani shi ne muka ce to tsakaninmu za mu yi taro wanda za mu sa ai magana tsakanin Libya da Niger, ai magana tsakanin Niger da Chad. Ta yanda tsakaninmu in wani ya yi wani abu a nan ta samu wani ya ce Libya ya zamanto, su mai da mu kuma mun wani. Ya yi zai wajen siyasa wurinmu kuma kuma mu samu mu gaya musu kwanciyar hankali shi ne mu abin da ya dame mu.
Jagororin al'umma da kungiyoyin fararen fulla sun ɗauki alkawalla na kawo nasu taimako a shawo kan matsalar tsaro. A galibarka ɗan kungiyar fararen fulla ne a Agadez.
Abin da muka iya duka muna yin shi, mu yi regroupe chef de village, chef de tribune, chef de mu yi musu jawabi. In babu lahiya babu wanda za ya zama gidan shi, kuma mun sani mutanen nan da suka yi wannan abu, don wannan abu mun gani fi sabilillahi abu da yawa ya sake, amma da yardan Allah in mutane sun tahi bisa wagga tahiya. To kun san mutane fi sabilillahi suna so suna goye mu baya, amma mutane waɗansu tsoro gare su. Kenan aiki na security da aiki na lahiya mu da yardan Allah ba za mu fasa shi ba.
Kwamitin zaman lafiya na yankin Ciro da ke cikin jihar Agadez na ganin akwai bukatar a samar da wani tsari na fahimtar juna tsakanin al'umma wanda hakan zai sa a yi watsi da tsatsauran akidu da kuma neman taimakon kowa wajen magance matsalar tsaron. Gisa Attahir, mamba a kwamitin zaman lafiya na Agadez.
Mutane su kula da kansu, su kula da kasa saboda ka arena kowa. Yanzu ka arena bandi karami karami wannan su ne za su shawa mayan-mayan bandi wanda ba iya fidda su sun shigo gararwa. Shi ya sa ya kamata kowa da kowa ya kawo gudunmawar su, ya kawo taimakon shi da saharka shi garje wannan, saboda rayuwar tana yawa kuma kowace rana karawa take.
Mahalarta taron sun buƙaci da jagororin mulkin sojan ƙasar ta Nijar da su ƙara azama wurin ganin gwamnati ta daƙile sabuwar matsalar tsaron da ke fuskantar yankin. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud. Nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji abin da wasu 'yan Najeriya ke cewa dangane da umarnin da hukumar NCC ta bayar na rufe layukan da ba a haɗa su da lambar ɗan ƙasa ba. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Kwamitin kare 'yan jaridu CPJ ya ce an sako ɗan jaridar Faransa Antoine Galindo, wanda aka tsare tsawon mako guda a Addis Ababa birnin ƙasar Habasha a ranar Alhamis, gabanin bayyanarsa a karo na biyu a kotu ranar Juma'a. Antoine Quintel, shugaban shirin na CBC a Afirka, ta shaida muryar Amurka cewa Galindo, mai ba da rahoto kan kafar labarai ta Africa Intelligence da ke birnin Paris, ya tafi Faransa nan da nan bayan da an buwabin da aka sako shi. Abin takaici, ɗan siyasar yankin da yake hira da shi a lokacin da aka kama shi ya ci gaba da zama a gidan yari, kuma ya bayyana kotu a yau, inji Quintel. An kama Galindo a ranar 22 ga watan Fabrairu yayin da yake hira da Beth Ogesa, jami'in siyasa na jam'iyyar adawa ta Oromo Liberation Front, kuma an tuhume su da yunkurin haifar da hargitsi. An yanke wani mawaki dan kasar Iran da ya lashe kyautar Grammy da uwar gidan shugaban kasar Amurka Jill Biden ta gabatar daurin sama da shekaru uku a gidan yari sakamakon rere taken waka na goyen bayan zanga-zanga da aka yi a shekarar 2022 kan mutuwar Mahsa Amini. Shervin Hajipour ya wallafa a shafinsa na Instagram a ranar Juma'a a daidai lokacin da Iran ta gudanar da zaben yan majalisar dokokinta, abin da ya zama wani bangare na hukuncin da aka yanke masa. Hajipo ya samu hukuncin shekaru uku da watanni takwas bisa zargin farfaganda adawa da tsarin ƙasa da kuma ƙarfafa mutane yin zanga-zanga. Kotun ta yanke masa hukuncin ne saboda ta gano bai nuna nadamar wallafa waƙar ba yadda ya kamata. Har ila yau ta sanya masa dokar hana tafiye-tafiyen shekaru biyu, kuma ta umarce shi da ya ƙirƙiri wata waƙa game da laifukan Amurka da kuma yin rubutu game da wannan laifuka a kafofin sadarwa. Hajipo ya gode wa lauyoyinsa da wakilinsa bisa goyen bayan da suka bashi. Daga ƙarshe ɗaruruwan mutane ne suka fito kan tituna a yankin arewa maso yammacin ƙasar Siriya da ke ƙarƙashin ikon ƴan tawaye a ranar Juma'a a zanga-zangar da ba kasafai aka saba ganin irinta ba ga shugabanninta, yayin da mutane suka fusata mako guda bayan da wani mutum ya mutu a hannunsu. Kimanin rabin lardin Idlib da wasu sassan Hama da Aleppo da Latakia na ƙarƙashin ikon tsohuwar ƙungiyar Al-Qa'ida Hayat Tahrir al-Sham wato HTS. Yankin da ƙarƙashin ikon ƴan tawaye ya ɗauki nauyin mutane kimanin miliyan uku, waɗanda yawancin su suka tsere daga wasu sassan ƙasar da gwamnatin Bashar al-Assad ke samun goyon bayan Rasha da Iran. Ɗaruruwan fararen hula ne suka taru a husumiya ta agogon Idlib suna rera takin nuna adawa da shugaban HTS Abu Muhammad al-Julani. Wakilin AFP ya rawaito tare da wani mutum ɗaya ɗauke da tutar da ke da rubutun ‘yancin faɗin albarkacin baki da magana ba laifi ba ne.
Sarki Lu Hashim Gumal kenan ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, ƙasa da kwanaki uku da rufe layukan sadarwar kamfanonin MTN da Airtel da dai sauransu, al'ummar Najeriya na ci gaba da kokawa akan yadda wannan mataki ke ci gaba da jawo musu asara, yayin da wasu masana ke cewa a cikin lallami ya kamata a bi ‘yan ƙasa don haɗe layukansu da lambar shaidar ɗan ƙasa. Wasu kuma na ganin dole a fifita ‘yancin ‘yan ƙasa akan komai. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdurrauf ta aiko mana da wannan rahoto.
Masana dai sun ce akwai yiwuwar matakin na hukumar sadarwa ta Najeriya wato NCC ya kai ga rufe kimanin layukan sadarwa sama da miliyan 11 biyo bayan karewar wa'adin ranar 28 ga watan Fabrairu da ya gabata na hada lambar shaidar zama dan kasa wato NIN da lambobin wayoyin tarho. Kamfanonin sadarwa da ke kasuwancin su a Najeriya dai na bin umarnin NCC ne ganin yadda director hulɗa da jama'a na NCC ya sake shaidawa manema labarai cewa wa'adin da suka sanya na ranar 28 ga watan Fabrairun da ya gabata ya kare kuma ba gudu ba ja da baya da matakin. Tun dai wasu ƴan Najeriya ke ta kokawa akan yadda matakin NCC da kamfanonin sadarwar kasar suka aiwatar ya jawo musu asara mai tarin yawa. Wani mazaunin jihar Osun da ke yammacin Najeriya, Abdulgani Abdulrahman, ya ce
an falayi na MTN dina wayanda nake aiki da shi masu bana yake ma da wayan yake ba na yi kun falayi ya samu cin asara kawai sai MTN taimako za su mun su buɗe min layina.
A cewar wani mazaunin jihar Sokoto to Abdulrahman Salihu Abba, matakin kamfanonin sadarwar ya gurgunta masa al'amuran kasuwancinsa.
Alal haƙiƙa ya gurgunta min kasuwanci na domin akwai kusan harkokin kasuwancin da na kulla wanda kuma dole sai ta hanyar waya din za a yi amfani da su musamman ma na transfer kuɗi da sauransu, wanda hakan ya sa gaba ɗaya kusan komai ban yi ba wanda ya shafi harkar kasuwanci na. Zance na gaskiya kusan na jima ban samu irin wannan matsalar ba, kuma faruwar ta ya haddasa min hasara wadda ban san ma yadda zan iya misalta ta ba.
A wani ɓangare kuma kwararre a fannin sadarwa kuma tsohon commissioner yaɗa labarai na jihar Adamawa Alhaji Ahmad Sajo ya ce
kasan nan ɗaya daga cikin asara da muka yi shine dadewa da muka yi karkashin mulkin soja ko kuma dai irin halin mu ne na shugabannin Najeriya lallama da lallashi da neman yardan al'umma baya cikin harkan mu ta shugabanci a kullum mun fi son mu nuna mutane karfi na mulki to anan ne muka samu kanmu a cikin wani mawuyacin hali tunda dai wayannan kamfanoni suna da bahasin duka wanda yake da layi a Najeriya a bi su da lallama a yi musu magana a fahimtar da su ba wani abu ne mai wuya ba don haka a sani rurrufe layukan mutane alal hakika zai shafi rayuwar mutane ta hanyoyi da yawa wani a zamanin nan na yanzu kasuwancin shi bai yiwuwa sai da wannan layi wani bai iya sanin labarin abinda yan uwansa suke ciki ba sai ta wannan layi saboda in kace mutum ya zirga-zirga yanzu akwai wahala
yayin da ake cece ku ce akan cewa akwai hukuncin kotu da ya ce NCC ta tsayar da matakin rufe layukan sadarwa waɗanda ba su haɗa nasu da lambar NIN ba masanin shari'a Barista Mai Nasara Kogo ya yi bayani akan wannan batu
to wannan abu ne wanda yake su hukumar sadarwa ta ƙasa NCC suna da yancin su ƴan ƙasa ma suna da yancin su idan magana tana a kotu muddin ba a samu umurnin kotu na a dakatar da abu kaza ba to babu hujja na cewa don magana tana a kotu NCC za ta dakatar da ayyukanta tunda magana tana kotu to sai a hanzarta a nemi kotu ta bada umurni ne cewa kar a dauki wani mataki har sai lokacin da aka gama shari'a idan an samu wannan to shikenan ana da madogara ta cewa NCC ba ta da hujja za ta dode wa kowa layi sannan abin da ya kamata a juya hankali shine mai la'akari da sashe na 14 sashen sashe na 1 na tsarin mulkin Najeriya wanda yace domin jama'a ne ake neman yanci tunda domin jama'a ne babu hujja da za a iya kawo a dakile mu jama'a amfani da wannan dama ta so akwai yancin dan adam sashe na 33 zuwa na 44 ya bada dama akan matakai daban-daban na yancin dan adam yanci na sadarwa yanci na kai walwala yanci na kai mu'amala da wanda kaso duk ga sunan dai matakai daban-daban
idan ana iya tunawa a ranar 16 ga watan Disamba shekarar 2020 ne gwamnatin Najeriya ta ba da umarnin a hada layukan sadarwa wato SIM card da lambar shaidar zama dan kasa wato NIN tsarin da aka fitar da nufin magance matsalar rashin tsaro a kasar Halima Abdulrauf Muri Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Halima wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya samun matashar mata BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumudumin su to yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe da minti 17 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin mu na dawo lafiya Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin dawo lafiya zai kawo mana wata muhimmiyar tattaunawa ce da shugaban cibiyar horarwa da nazarin harkokin sufuri a Najeriya wanda ke garin Zaria. Akan wani yunkuri da cibiyar ke yi na shirya kundin tattara bayanai na dukkan bangarorin sufuri a Najeriya. Wakiliyar sashen Hausa a Abuja Madina Dauda ta ba shugaban dama a hirar da ta yi da shi ya gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Dr. Bayero Salih Bara na aiki Nigerian Institute of Transport Technology wadda take a Zaria.
To gashi ka fara wani taro a nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ko za ka gaya mana makasudin wannan taron?
Wannan taro mun kira shi ne domin mu tattauna hanyoyin da za a samu ci gaba da inganta yanayin karɓan bayanai na harkokin sufuri na Najeriya. Mun kira manya-manyan malaman jami'a da manya-manyan ma'aikata da suke aiki a ɓangarorin sufuri, sufurin sama, jirgin sama da jirgin ƙasa da jirgin ruwa da kuma wanda suke aiki a harkan sufurin hanyoyi da motoci. Duk mun taru muna tattauna wasu muhimman al'amura da suka shafi technology na inganta yanayin sufurin Najeriya.
Shekaru 37 da kafa wannan cibiya ba a yi tunanin yin haka ba. Menene alfanun wannan kundin?
A'a, ba wai ba tunanin haka ba. Yanzu kin san ana samun ci gaba sosai a harkokin technology, musamman technology na sadarwa, telecommunication. Kasashen da suka ci gaba a duniya ana amfani da wannan technology din domin inganta yanayin sufuri. To, abin da muka duba shi ne mu ma Najeriya lokaci yayi da mu sa kanmu a cikin wannan yanayi na amfani da ICT, hanyar sadarwa na zamani domin a inganta sufurin Najeriya. Saboda hakan yana da alfanu mai yawa. Na ɗaya, su masu sufuri za su iya sanin abin da ke faruwa da motocinsu lokacin da suke aiki. Kamar mutum ya ɗauki mota misali daga Lokoja zuwa Abuja, za a san lokacin da motar nan ta bar Lokoja, za a san lokacin da ta iso Abuja ta wannan hanyoyin sadarwa. So duk abin da ya faru a hanya za a iya ganewa cikin sauki ta waɗannan hanyoyin da muke tattaunawa a kai. So kaga masu harkokin sufuri za su iya monitoring, za su iya bi akan abin da ke faruwa da motocinsu yayin da suke tafiya.
To wata na'ura daban za ku kago kenan?
Akwai na'urori, ai ba kagowa za mu yi ba. Za mu yi amfani da na'urori kamar yadda ake a wasu kasashen duniya. Mu ma za mu shiga wannan tsari ɗin domin mu ma mu samu inganta a harkokin sufurinmu. Ba na mota kawai ba, hadda na jirgin sama, hadda na jirgin ruwa, hadda a airport, hadda a seaport. Duka za a samu waɗannan technologies ɗin yadda za a ringa samun bayanai kodayaushe. Real time bayani, wato bayani yayinda yake faruwa za a iya samun bayani ba sai an jira wani lokaci ba. A wannan bayani za a iya sanin me yake faruwa, in akwai matsala a ɗauki mataki na gyara matsala.
To wani matakai kuke ɗauka yanzu na gane yawan motocin da ake da su a wannan ƙasa tamu Najeriya da kuma in suna da kyau wajen yin amfani da su na sufuri ko yaya?
Shi wannan kundin da muke aiki a kai zai ba mu wannan bayanin, motoci nawa ne a Najeriya, motoci nawa ne a kan hanya, kowace hanya, hanyar Kaduna Abuja za mu iya sani kowane lokaci motoci nawa ne suke bi wannan hanya, hanyar Kaduna Kano, hanyar Lagos Ibadan, kodayaushe za mu iya sani take ba tare da an jira ba motoci nawa ne suke a kan wannan hanya, kuma za a iya sani mutane nawa kowane mota. So wannan tsari ne wanda a wasu kasashe already ana amfani da shi, mu ma ya kamata mu fara amfani da shi don mu cimma oriyan da ke cikin wannan cigaban da aka samu.
To darekta, wannan cibiya taka wani mataki za ta ɗauka a irin motocin da ake shigowa da su wannan ƙasa tamu, ganin cewa ai da gwamnati ta ce kada a shigo da motar da ta gaza shekaru 5 daga ranar ƙerata. To yanzu akwai motoci ma da suka shekaru 30 suna bin waɗannan hanyoyin. Menene abin da wannan kundi zai taimaka wajen in ma yaye su ne, ko kuma meye abin da matakan da za a ɗauka?
To wannan kundi zai ba da bayanai. Kin san akwai hukumomi na gwamnati wanda suke da haƙƙin duba na abubuwan. Motar da bata dace ta bi hanya ba, in ta bi hanya akwai hukumomi ko na road safety ko na BIO da za su kama hanyar motar nan da ta taka dokan hanya. Amma mu abin da za mu bada shi ne bayani. In ana son bayani, za a samu bayani a wurinmu cewa mota kaza da ta taho daga wuri kaza zuwa kaza, ta bi hanya kaza,
ta tsufa. Sai a cewa mai shi ya canza mota ya yanzu cikin wannan yanayi da dalar Amurka ta kai?
Ba a ce ba, kamar yadda na ce miki akwai hukumomi da suke da wannan haƙƙin, ba haƙƙinmu ba ne.
To amma in dai wannan kundi
za mu bada bayani. Ko lokacin da ake neman bayani za a samu bayani a wurinmu, amma ba haƙƙinmu ba ne aiwatarwa.
To ranka dade darakta, a Najeriya ba a da kamfani fa da ke kila kera motoci ko hada motoci, saboda haka dole ne a rika sayan motoci da kila akai amfani da su a wasu kasashe. To in har za a kayyade wa motoci shekaru da lokacin da mutum zai yi, shin an yi wa mutane adalci a wannan kundin?
Ai banga an miki cewa kundinmu zai hana motoci da suka shekara bin hanya ba. Na ga miki ba haƙƙinmu ba ne.
To amma ku za ku fito da shi
ai. Bayani dai za mu bada bayani.
Cewa mota tsohuwa ce.
Abinda ake so a yi da bayani kuma wannan ba haƙƙinmu ba ne. Akwai wanda suke da wannan haƙƙin.
to yanzu ka fito da alal misali motar Hajiya Madina aka ce ta tsufa shekarun ta 13 to me kenan ake son hukuma su yi da ni
ai bayani ne ai ba wai za wani abu za a yi dake ba bayani ne kuma bayani yana da amfani ko kanki ma zai miki amfani
to kuma na wani amfani zai mun in dai ko kai wannan bayani san yaya
amfanin da zai miki shine zai taimake ki a kula da motan ko da mota ta tsufa ai kula take so ko ba haka ba zai taimake ki dinga kula da motan ki kin san cewa mota ta tsufa ta bi hanya in ba a kula da ita ana iya samun matsala kuma za a iya ganewa to amma in kina kula da motan ki ai ba matsala in tire ta tsufa ki canza in brake par ya cinye ki canza to in kina wannan ai tsufa mota ba matsala bane
in tana yoyon ruwa ma duk a canza
duk a canza kin ga sai a zauna lafiya
yanzu ka kara min bayani daliban ku ne za su hada
da
cibiyar ta ku ta koyarwa ce ko
da bincike
okay da bincike okay to so wannan zai fada fannin bincike kenan
fannin bincike
to shike to muna godiya kwarai da gaske
a godiya ga
madalla
Dr. Bayero Sale Fara kenan shugaban cibiyar nazari da binciken harkokin sufuri a Najeriya da ke Zaria idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa kuwa za mu duba wani batu a Ghana inda gwamnati ta fito da sabon tsarin biyan kudin mota na amfani da kati domin rage yawan amfani da takardar kudi da kuma yin lissafi sai dai wannan shirin zai ji ta bakin kungiyar masu motocin kansu ko kuma ta yan kasuwa ya suke kallon wannan tsari da gwamnati ta kirkiro wanda take za ta karfafa gwiwar dukkan masu motocin haya su biyo sawu ga kadan daga cikin abin da za ku ji
kowanne tsarin da shi shi yake yi mu ma muna da dokacin wurin aiki amma abin da shi government ya fadi kamar wai zai kawo ta wannan dai ya yi kamar commercial wagari ya ke crash ya yi kamar waga sunan shi basis din da za a yi aiki su suka sa do accountability ake da saboda wannan ake da a yi wannan abu amma in ka duba mu GPRT kowa da mutane da kowa da lura shi
to sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin karin bayani ya za mu tafi bakon namu Dr. Bayero Sale Fara shugaban cibiyar nazari da binciken harkokin sufuri a Najeriya da ke Zaria da wakiliyar mu Madina Dauda da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington yake cewa a huta lafiya kuma a dawo lafiya
a gaida Baba Yako Makeri yanzu kuma ga labaran duniya a takaice
to a takaice shugaban Amurka Joe Biden ya karɓi bakuncin Prime Minister Italia Giorgia Meloni a farar White House ce Juma'a a daidai lokacin da ake fuskantar kalubalen yakin Gaza da kuma ci gaba da goyen bayan kare Ukraine daga mamayar Russia wani jirgin ruwa da 'yan tawayen Houthi ne mai sa kaiwa hari a tekun Bahar Maliya ya nutse bayan shafa kwanaki yana shawagi a ruwa jirgin mai suna Rabi Mar da ya yi ta shawagi bayan harin da aka kai a watan Fabrairu wannan da shine jirgin ruwa na farko da 'yan Houthi suka nutsar a cikin watanni da suka gabata na hare-haren da suke kaiwa kan jigilar kayayyaki a mashigin ruwa Akalla mutane biyu ne suka mutu yayin da wasu takwas suka samu raunuka bayan da wani jirgin Rasha mara matuƙi ya fado a wani katafarin gida da ke birnin Odessa dake gudancin Ukraine a yau Asabar. Jami'an Odessa sun ce an ciro mutum ɗaya da ransa daga baragusan ginin. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa wani saƙo da ya wallafa a dandalin sada zumunta na Telegram cewa gidaje 18 ne suka lalace. Kwamitin kare 'yan jaridu CPJ ya ce an sako ɗan jaridar Faransa Antoine Galindo wanda aka tsare tsawon mako guda a Addis Ababa babban birnin ƙasar Habasha a ranar Alhamis gabanin bayyanarsa a karo na biyu a kotu ranar Juma'a. An yanke wani mawaki ɗan ƙasar Iran da ya lashe kyautar Grammy da uwar gidan shugaban ƙasar Amurka Jill Biden ta gabatar ɗaurin sama da shekaru uku a gidan yari sakamakon rera taki na goyon bayan zanga-zanga da aka yi a shekarar 2022 kan mutuwar Mahsa Amini. Shabin Po ya wallafa a shafinsa na Instagram ranar Juma'a da lokacin da Iran ta gudanar da zaben ƴan majalisar dokokinta da abin ya zama wani bangare na hukuncin da aka yanke masa.
To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai da kuma Fiona Wamai wadda ta daidaita mana sauti da bada umarni sai injiniyan mu na yanzu Al Santos daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa sai mun sake dawowa a shirin mu na dare. Assalamu alaikum.